mai sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku kuma da sake kasancewa cikin wannan shiri na daurin buwe shirin da muka ce mukan tsuguna ne mu yi kwance-kwance na daure-dauren da aka yi domin an karar da mahukunta tare da wayar da kan talaka domin ya san ina ya dosa kamar kullum sunana Muzammil Ibrahim ya kasa da zan jara gamar wannan shiri wanda kuma alhamdulillah a cikin wannan daki yanzu haka ga bakin namu guda uku kuma ina mai farin ciki sanar da ku cewa Dr. Da Yaba Lauguru Allah ya damu da shi Dakta barka da zuwa.
Assalamu alaikum.
Abadallah yatizira ka dawo a kwance da ka kuma shiru.
Ba wani abu in yazo wani satin a kwance.
Sai Allah ya kawo shi.
Sai jakar ta zama guda biyu da saka da tashi kenan.
Ba rusa kaji za mu kwance da ka muku ka kawo.
Gaskiya ne. Ai na ga wata kila dakta ya dada nikin tsaraba.
To amma ka san su malaman makaranta ba sai a baka da tafi a ce shi da tsarabar ka.
Gaskiya.
Ai lalle abu ne mai kyau amma ni na kusa da baka aka fi so wani sai.
Gaskiya.
To da fatan an da lafiya.
Wallahi alhamdulillah.
To Dakta Abdulsalam Muhammad kan ne. Nan mune maka barka da zuwa.
Assalamu alaikum.
Sai kuma barista Umar Usman Dan Baito, barka da zuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Sai kuma Comrade Bello Basi, kamar kullun shi barka da zuwa.
Assalamu alaikum masu sauraro.
To kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan, doctor akwai wani abu da ya ja hankali na.
Na'am.
Ka san gwamnati takan dauki ma'aikata lokaci zuwa lokaci.
Na'am.
To kuma wani sai akan fara ne da cewa dan riga ba su dan hasafi su dan fara rage aiki irin wucin gadi din nan. To akwai wani abu da na gani na wasu ma'aikata da ke cewa ma'aikatan dakarin tsafta a nan jihar Kano shekaru biyu kenan da gwamnatin jihar Kano ta dauke su suna da yawa kuma duk da ana ba su ko 15,000 ne ko menene amma dai naga har yanzu dai ba sake waiwaye su ba shine wannan shiri yake roƙon mai girma gwamnati da a duba waɗannan bayin Allah in dama ta zo a daure a saka su a lissafi
gaskiya ne to ka san ai shi mas'alar ba da aiki magana ne na lajitar ita
gwamnati
to kaga yanzu alhamdulillah wannan kuɗin da ɗan a daidai da sau sare da su kimanin 26,000 to ya kamata ai amfani da irin waɗannan damammakin wajen sama wa su waɗannan a ba su aiki na diddin tunda yanzu ana ba su 10,000 zuwa 15,000 wannan shine abin da
ba dan da mota kalin tsime mai bala san cewa a daidai ta kawo ka to ne yayin aikin
to ba yayin
a ba yayin aiki an karya sai
ce gaskiya ne ko kuma sun tattauna da su ba bisa ba
mun samu da tashi aka ba su
mafaka ba ina jin sun daulayoyi ina jin
gaskiya ba rusa mafaka aka ba su ne
ka san a shari'anci akwai ma'aikatan ma da shari'a ba ta yadda su shiga yajin aiki ba kwata-kwata waɗanda suke providing din essential services kamar likitoci kamar ƴan shara kamar ma'aikatan irin post office ƴan sanda masu ba da wutar lantarki da har da masu ba da wutar lantarki
to a tsarin mulki sai bai samu ba
to haramun ne a doka su tafi yajin aiki to amma kaga na gaba-gaba amma waɗanda doka ta hana su tafi yajin aiki su ne waɗanda suka shafi harkar medical practitioners amma a Najeriya kuma suna daga cikin waɗanda suka fi gallaba al'umma da yajin aiki ma'ana likitoci
to Allah ya kyauta gogormai ta kai gogormai a komare
to fa azu kai na kenan
eh shine to Allah ya kyauta
amin amin
abubuwa da dama sun faru a wannan makon babban abin da ya fi jan hankali shine batun rikici da ya fito daga falin shugaban kasa mai ɗakin shugaban kasa Hajji Aisha Buhari ta bara kusan a Kano nan zance ma ni ban san ma sau da ta yi magana ba to a wannan karan dai ta ba da wata sanarwa ta ba wa jaridar nan ta Daily Trust takarda da sa hannunta cewa ta samu labarin cewa mai magana da yawun shugaban kasa Malam Garba Shehu wai ya ce shugaban kasa ya ce ofishin First Lady ya dakata da aiki kuma ta ce daga cikin yaranta aids ɗinta wani ya tabbatar mata cewa Malam Garba Shehu ya ce mamman Daura ne ya ba shi umarni kai tsaye kuma ta ce ta tambayi shugaban kasa mai gidanta cewa wannan batu da gaske ne kai kasa a rushe ofishina shugaban kasa ce a ni ban san wannan nace ba
yanzu dai jefa barista ne
a fara da barista ne
fara da barista tukunna
to barista
jefa barista
ai ka san barista yayi wuta makon da ya gabata ina ji akan irin wannan batun ban sani ba akwai wani abu da zai karkata ko kuma dora zai
kamar inda muka faɗa satin da ya gabata ita duk inda mace ta samu kanta to kokari ya kamata ta yi ta zage dantse wajen taimakawa mijinta a kowane irin hali yake shugaba ne talaka ne basaraki ne ko gittai ta taimaka mar ya samu kwanciyar hankali inda zai iya gudanar da aikinsa ba tare da wata matsala ba to kuma zaka ga matsaltsalu suna ta faruwa wanda suna ta yawo a Najeriya dangane da zaka ga maganganu da ake cewa mai dakin shugaban kasa tana yi kaga a farko-farkon gwamnati maganganun da ta fara yi har sai da ta janyo shi shugaban kasa da aka yi mata tambaya akan irin wannan maganganu da take yi yake cha bai san jam'iyyar siyasar da matarsa take ciki ba
wanda
ce daga ƙarshe kuma yake cewa wajen zaman ta shine kitchen dinsa da kuma ɗaya ɗakin to kuma idan ka tsaya ka kalla akwai wata magana da Robert Greene ya taba yi a littafin sa
Loss of Power
yake cewa pose as a king to be treated as a king koyaushe ka maida kanka a matsayin sarki ka dauki kanka kai sarki ne to al'umma za su dinga yi ma mu'amala irin ta sarki amma yau ko ba sarki ne ko dan sarakai i maida dabi'ar sa irin ta maroka to mutane fa irin mu'amalar da za a yi wa maroki ake yi masa to kaga idan ka tsaya kai la'akari a duk face ladies din da ake yi a Najeriya ba wacce zaka ga cece kuce yana biyo bayan ta kaman mai girma matar shugaban kasa kaga akwai lokacin da in ta tashi maganganunta al'umma suna ganin kamar shi mai gidan nata take afkawa ana kuma cikin wannan ta dawo tana allishin din anga dinta akan mamman daura da family din mamman daura ba da daddiya ba ta dawo daga Ingila wanda mutane sun ta korafin cewa wannan matafiya a Ingilan da ta yi kamar tafiyar yaji ce ta fuskanta ko kuma tana dawowa maimakon a ga wani dan remote din nadama tare da ita rigima dai ta kara kaurewa tsakaninta da su ahalin shi wanda ake kira da su
to ana ganin kamar wani sun shiga hurumin ta ne da shugaban kasa
to ai Haji Muzammil duk duniya umma ta mahaukaci babu mutumin da ya kai kusanci tsakanin mata da miji kuma duk matar da ta bari har yau aka ce wani yayi overtaking ya kwace mata mijinta to ba wanda ya kamata ta zarga sai kanta ita ce bata iya lallaba mijinta ba bata iya handling din mijinta ba har za a sami Bahaushe ya ce sai bango ya tsage kadangare yake neman hanyar shiga
bangon daga gurin ta ko daga gurin shugaban kasa
ai shi ne take ma kusancin da yake tsakani Allah madaukakin sarki da nassin alqur'ani yake cewa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna matan ku sutura ne a gare ku kuma sutura ne a gare su saboda haka ita mata ita za ta rufa wa mijinta asiri ta lullube shi ta kyautata mar inda ma hankalinsa ba zai fita iji wani wajen ba amma ita idan ka kalla haka ne mu'amalarta da shi tunda har ta kai jallin da shi duk mutumin da yake zababban shugaban kasa ice bai san a jam'iyyar da matarsa take ba kaga indirectly hakan yana nufin tafiyar su ba dai
san jam'iyyar da take ai
to wace ce
yawa yan jam'iyyar APC ce tunda an ganta a wajen yake neman zabe ta hawo abun munbari ta yi magana saboda haka yan jam'iyyar APC
ni abin da nake fuskanta
kuma Adam Oshe Mole bai kore ta ba ko ba haka ba ko an dakatar da ita yan jam'iyyar ce
daktar abin da ai magana ce kaga dattawa suke yin magana ka fuskanta ko ni a fahimta ta magana ce ta dattaku matarsa ce wa ƴaƴansa ce to amma maganganun da take yi a kansa irin maganganu da ƴan adawa ya kamata a ji a bakin sa to kaga dole zai ce bai san wace siyasa take ba tunda akwai lokacin
banka dora an sha korafin cewa an yi maku ana sauraron ta a gidan nan gwan ba karfinta aka wata ga ba ta da mafita face ta fito waje ta wannan surutu
Haji Muzammil to wani bangare aka fa karfin nata
ta fada da ce ake sauraron ta
to me ta fada aka ke sauraron ta
abinda take fada yanzu ake ga ta yi laifi
shine wanne ai kaga ni abin tambayar da nayi za a za time shine wannan maganganu da Aisha Bukhari take yi shine abinda ƴan Najeriya za su yi la'akari tana yin maganganu ne saboda wannan kunci da talauci da irin matsalar da rufe boda ta janyo wa Najeriya da hardship tsananin rayuwa da talaka suka shiga ko kuma tana yin maganganu ne akan kanta wasu mutane sun takure ta sun hana ta rawar gaban hantsi sun hana ta shakata sun hana ta fantama yanzu dauko magana ta biyu magana da take yi wannan wacce tayi attacking din su Garba Shehu magana ce an kulle mata office din face lady a Nigeria wacce loce tayi establishing din
amma ba lissa ko babu lo akwai wani abu tace tana da kungiyar da take tallafa mutane da wannan option take samun dama kamar yadda sauran masu dakin matan shugaban kasa suka rike a baya tana da kungiya ta taimaka wa mutanen ta
abinda zan gaya maka Haji Muzammil shi ala kullu halin ai Nigeria kasa ce da take law and order ce take governing dinta kuma shugaban kasa ana zabar sa yace shi ba shi da office din first lady office din wife of president yake da ita mata shugaban kasa ita kawai noman creature ne suna ne bambanci
amma barista mun ga
abinda nake cewa
afuwa mun ga yadda a baya aka ce duk da ya faɗo cin magana kuma shi ya tura mata ma'aikata office nata da su taimaka mata
to ai abinda za ka yi la'akari ni wata kila ka gade ko wata kila shi tsantseni yake yi wata kila akan haka Makiu kwanan nan fa ake yama didi da matar Jonathan an karbi kaza a hannunta an karbi kaza a hannunta an karbi kaza a hannunta
wannan yake jiya mata
to saboda in ka tsaya kai la'akari ni watakila abin da zaka fahimta kenan ni ba ni da tabbasa kan haka tunda kaga office din nan na face lady ba fado kace ta kafa shi ba shi kuma bambanci a mulkin demokradiya tsakanin legal da illegal abu abinda doka ta halatta shi da abinda kuma doka ta haramta shi shine dokar da ta kafa shi
ba sani ba ko to kawai
kamar na ga shirya ni kawai ta inda na dan kalla abin idan ka kalla wannan wani salo ne na a karkatar da hankalin ma yan Najeriya maimakon mu rika tattauna mas'ala an rufe boda talauci na karuwa a Najeriya rashin aikin yi yana karuwa a Najeriya ba mu da wutar lantarki gaba ɗaya yanzu idan ka kalli satin da ya wuce zuwa yanzu yanzu ba rista minti nawa yana magana akan wannan abin kamata ya a ce muna tattauna ya za a yi a fitar da yan Najeriya da kangin da suke ciki sannan abu na biyu maganar da ba rista yi shi wannan office din na matar shugaban kasa me shugaban kasa ya fada kan ya ci zabe na farko da bayan ya ci ya ce ba zai yi office din first lady ba babu wannan office ya ce matarsa a rika kiranta da matar shugaban kasa to zai iya yiwa kamar yadda barista ya fada yanzu shugaban kasa ya gano gafa kuskuren da yayi
a baya
ya fadi cewa ba office din nan to yanzu an yi shi yasa yanzu ya bada umarni cewa a dakatar da wannan abin sannan abu na karshe ni a yadda na kalli abin maganar gaskiya indai shugaba ya cika shugaba matar ka bata isa ta furta kalma guda daya ba bace consulting dinka ba sannan shi garba shehu ya nuna da taku bai kamata ya tanka mata ba dan naji dan adawa wasu suna cewa ai ya ji tsoro ya kamata ya magana bai kamata ya ce mata komai ba tunda zargi take yi kuma ga su barista nan an ce albayyinatu alal muddai tunda kin yi da'awa to ki kawo sheda mana ki kawo sheda ko shi shugaban kasa da kika tambaye shi yace bai san maganar ba to ya fito mu al'umar Najeriya ya fada mana cewa ba ni ne na bada wannan umarnin ba sannan idan ka kalla mas'ala ta shi mamman daura wanda yake adali bai kamata ma ya rika shiga mas'alar alakar shugaban kasa da shi ba domin bincike ya tabbatar sanda Buhari yake daure bawan Allah nan an ce shi ya rika dawainiya da shugaban kasa da iyalansa kai bincike ya tabbatar ita kanta Aisha Buhari din shine silar aurota so mas'ala ta cikin gida bai kamata na waje su shiga ba sannan ke kuma Aisha Buhari ya kamata a matsayin ki na mace namba 1 a Najeriya ba komai ne ya kamata a fito ai maganar sa ba galba shehu nan kin isa ki kirawo shi kin isa ki kirawo shi ku kulle kofa gaske ne kai kaza gaske ne nayi kaza wane ne bani umarni kuma ki shugaban kasar nan kamar yadda barista ya faɗa mace fa da miji fa babu na uku a tsakani ya kamata mas'alan cikin gida a tsaya a warware ta kuma amu a ƙarshe abin ma da yasa kwata kwata wannan abin ma ba shi da amfani ya kamata matar shugaban kasa mu jiki kina magana akan rashin aikin yi da kuka karbe shi a kaso 13 ya kai kaso 23
doctor tai ka gane ko akwai wato sabonin kudin da aka ware miliyan 500 bani miliyan 500 wannan ya sunan program din social adjustment
benefit social investment
program
ce ai magana da su kuma da dai
Aisha ba tai kun fabbaki akan
wannan eh to ai ka gane
adama wata tace jahat ma bata ga
to ai mu yanzu sai mu dauka
an ta ce Kano ma ba a samu
ka gane to ai mu yanzu ba barista sai mu dauka an sallame ta
to amma haji muzamme
ko kuma yake ake a cigaba da yi
eh doctor in ka dauke wannan magana social investment program zaka ga mafi yawan maganganun da take yi abubuwan da suka dame ta
a takin din ita ma
kamar yanzu
ta ce mutanen da suka wahalta wa jam'iyyar su ƴan kasa su shugaba bai saka su ba tayi wannan korafin tace har tana tsoron mutunzirin mutum miliyan nono ne da suka zaɓi shi mijinta tayi waɗannan
waɗanda suka taimaka a zabi ba talakawa ba aji muzambal abinda nake magana mafi yawan abubuwan nan duk zantuttukan da take yi zaka ga abubuwa ne wasu ma da basu shafi ƴan Najeriya ba kamar yanzu maganar da ta shafi cewa an yada rumo din za a yi mata kishiya jita-jita za a yi mata kishiya Garba Shehu bai fito ya karyata ba kaga ƴan Najeriya me ya damu ƴan Najeriya da yake gaban kasa baya aikin sa kuma in mata guda uku ya karo ba abin da ya damu matsalar ƴan Najeriya wannan cup of tea din ta ne ita idame ta kuma kuma a doka bai kamata ma a ce
wannan batu ma daktar da Farisa suna nuna ma bai ba shafi ƴan Najeriya ba
to ni a yadda nake kallon wannan lamari ko kadan bangale fin ita Aisha Buhari akan waɗannan maganganu da take ba misali na farko dai mata shugaban kasa ƴan Najeriya ce kamar yadda su barista suka sani sashi na 39 a cikin constitution na dokar kasa ya bata damar ta fito ta fada albarkacin bakin ta kaga bata saba wa kowa ba
sannan na biyu
ina zuwa a inda ai kuma bata tsallaka akan nan wani ba sannan kuma minti daya maganganun Aisha Buhari sau uku tayi magana a sau ukun nan na karshe ne ta sako abin da ya shafe ta maganar ta farko tana magana akwai waɗansu mutane waɗanda suka hana gwamnati sakat sun hana gwamnati motsi sannan kuma sai mu dawo mu kalli ɗan kasa a zahiri shin ana kuka da mutanen nan da take magana ko kuma ba a kuka da su kar ka manta daga cikin mutanen nan da take zargi akwai wanda hukumar EFCC ta je za ta kama mai laifi ya dauko ya hana a kama shi kar ka manta a cikin mutanen da take zargi akwai wanda ake zargin shi da badakalan miyagun kudade wanda ba a yi komai akan sa ba kar ka manta a cikin wanda take zargi akwai wanda ake zargin ya tonawa wanda ya debi kudi asiri akan yana daya daga cikin wannan bangaren aka koru wancan to abubuwa ne waɗanda har zanga-zanga ƴan Najeriya sun yi akan irin waɗannan mutanen kuma ba a yi komai ba sannan kuma duk wanda yake kusa da shugaba Buhari inda yana kaunarsa tsakani da Allah ba zai ji dadin irin yadda abubuwa suke tafiya a ƙasar nan ba tare da ya fito ya faɗa ba baiwa Allah nan farko ta fito ta faɗi korafi akan mutanen nan sune jigon lalacewar ƙasar nan kuma duk wanda yake ƙasar nan ya san cewa abubuwan da suke
mutanen wai su waye ne
ai ta faɗa ƴan Kabals wannan team din waɗanda su ne suke controlling din gwamnati sannan kuma minti daya ka bannin ƙara sabarista minti daya ka gane ko sannan idan mutum ya faɗi magana ana kallon me yace ba waye shi ba a mizani na adalci da kishin ƙasa idan mutum idan mijinta ne bai kamata a ce tana kallon ba daidai ba kuma ta yi shiru akwai wani bidiyo na shugaba Buhari da na kalla yake cewa yayi rantsuwa da Qur'ani zai tsara gaskiya zai bi abin da ya dace a cikin ƙasa duk wanda yake kaunar shugaba Buhari kauna ta gaske dole ne in ya kalli wannan bidiyon ya kalli abin da yake faruwa a cikin ƙasa zuciyarsa ta rawa kuma a fahimta ta in ka cire iyayen shugaba Buhari wanda ba sa rayi Allah ya ji kansu ba na jin akwai makusancin Buhari wanda yake kaunarsa kamar ita saboda matan da miji da bari ƙara sa bari ƙara sa dalili zan bada bari ƙara sa
ba zan ba ka
ba ku yi magana
ku banne indi mamman daura ya fa Aisha Buhari
kaunar bari ƴan sa bari ƙara sa bari ƙara sa bari ƙara sa
daura ne yake
miji da ai ka ba ta abanne indi re abanne indi re ka gane ku sannan idan ka kalli tarihin matan nan shekarar ta 30 da wannan bawan Allah duk wanda ya bibi
ba sa sorry ya hakuri wannan comrade a tabatu ne hit the nail on the head
zan zo
kuma time ba mu da lokaci
na sani ai kalle ai na muku kunyi magana muke daya sannan kuma ka gane ko sannan magana wannan office din da ake magana da ake cewa ba ta da aiki daga other room sai kitchen kar ka manta in har ba ta da aiki daga other room sai kitchen bai kamata a dauko ta a tafi filin campaign da ita ba
duk mutum
ka ba magana biyo su ba mijin ta bai da umarni ya sa ta koma ni adalci a cikin wannan lamari sannan abubuwan da wannan baiwa Allah take fada in banda a wannan karan ba ta fito ta fada abin da ya shafe ta ba tana fitowa ta fada abin da ya shafi al'umma ne kuma kowa ya san abin da take fada suna faruwa a cikin wannan kasar na farko ta yi magana akan harkar nan ta social investment ina zuwa mutum da ai wannan abu ne na baya kuma sannan bari in tsallake zan zo nan wajen saboda time maganar cikin gida da take zargin malam mamman daura akan mas'alar ta in ka kalli maganganun da yar gidan malam mamman daura Fatima mamman daura ta faɗa kai ka san cewa akwai raini da yake faruwa tsakanin ta da wannan first lady Aisha Buhari saboda ita Fatima saboda a cikin maganganun ta bari in ƙara sa ai bata fito ta yi faɗi wata magana ta batanci kai tsaye akan shi ba tunda take magana ya kamata mai adalci sannan Fatima da bakin ta tace a lokacin da ta zo tana hauka fa take magana kaga ai uwa ce kuma tana da yaya bai kamata yadda ta haifa ta dube ta tace tana hauka ba wannan kasawa ce ka gane ko sannan ya kamata mu gane cewa idan mutun ya zo da magana mu daina kallon waye shi Aisha Buhari din tana da alaka da Buhari bai kamata tana kallon ana ba daidai ba rashin adalci ne da kasawa da gazawa irin ta mutun a ce kuma wai in kana tare da wani duk abin da yana ba daidai ba kamar masa baya mun samu bambanci akan irin abubuwan da suke faruwa a baya in ka kalli yadda Aisha Buhari take fitowa take fadin abubuwan da suka dace a wannan kasar sannan kuma bata karya wata doka ba sannan kuma mun ji daya kar ba gaban da mun ji da barin karasa shugabina zuwa shugaba Buhari akwai lokacin da bakin sa ya fada kan ya shigo fada shugaban kasa yace ɗan uwansa da dangin sa su tsaya a gida zai rinka zuwa ya ziyarce su amma abun mamaki har ta kai a cikin family sa akwai wanda ya dauko da su kutum da family sa yazo fada gwamnati ba aiki yake a fada shugo ina zuwa mun ji da ba maganar ziyara bane mun ji da ka gane ko ai a kullun ƴan Najeriya ana ganin yadda gwamnatin ne yadda ake tarihin shugaba Buhari yake da gaskiya da sauran su abubuwan da suke faruwa ƴan kaman guri yauna na fada shugaban kasa kuma suke aikata gwamnati saboda haka ni an ga waje na
basta ni abu guda ɗaya da nake son na kalkare da shi ai ka gama magana ai shi dai office din first lady babu shi a kundin tsarin
mulki ai ba shi kadai bane babu shi a cikin duka
office din first lady babu shi a kundin tsarin mulkin Najeriya sannan yanzu idan Aisha Buhari ta insistin ayi shi to kin kareta shugaban kasa domin ya
fadi cewa
babu wannan abun bai yadda ayi shi ba idan ya kuskure yayi kika matsanta akai kin karyata mijinki wannan shine ni abin da
kuma
amma babu shi amma dama ce ta shugaba ya yi ba saba da dokar kasa ba idan
to ni da farko
ba wani abu ake
da farko idan ka tsaya ka la'akari shi matsugunin da fadar gwamnati take ciki ba na shugaban kasa bane ba na matarsa bane na dukkan Najeriya ne dukkan Najeriya kamar yanzu a kasashen da suka ci gaba zaka ga cewa kamar yanzu ka dauki United States of America cewa ake da shugaban kasa is a tenant in the White House a matsayin dan haya yake a fadar gwamnati shekara hudu zai iya tafi ko takwas saboda haka duk dan Najeriya kamar yanzu ka je United States of America kai da kake ba ma dan kasar ba kana da dama da zaka ciki form a baka damar yawon bude ido ka shiga kowane sako da lungu idan akai accommodating din kawa zai akwai wajen da ake accommodating din mutane so what I am saying ka fuskanta ko duk wannan dan Najeriya yana da wannan haƙƙi a wannan gidan a America zaka ga wani sa'in ɗan yawon bude ido za su zo su wuce su hango shugaban kasa a Oval Office yana yin aikace-aikacen sa to saboda haka kaga ba wani mutum da zai ita duk mechanism din ko kai dan shugaban kasa ne ko kai matarsa ne ko kai wansa ne ko kai kaninsa ne a shari'ance ba ka da haƙƙi da zaka kalli Najeriya kaga kamar ta zama kayan gidanku sai wanda kake so ne zai rabu gwamnatin wanda ba ka so ba zai rabe ta ba duk dan Najeriya yana da equal opportunity akan dukkan abin da yake yana da alaka da gwamnati
batutuwan namu suna da yawa mu dawo batun Omoyele Shori ban sani ba doctor ko mun fara ta kanka ko je ga masana doka
eh fara da
barista tun abun ya shafi doka tunda mai gidan su ne ma Abubakar Malami ya rubuta zungure ne takarda ga hukumar tsaro ta farin kaya DSS cewa case din shi wannan mutum da ake zargin sa da cin amanar kasa shi Omoyele Shori shugaban gidan jaridar na Sahara Reporters cewa a dawo da shi ofishin shi attorney general akwai abubuwa da suka faru da yawa zuwan sa kotu shi da gabatar da shi da zuwa a sake shi kuma a sake dawo da shi har ana zargin gwamnatin Najeriya ba ta bin umarnin kotu barista ya ka kalli wannan batu
a da farko zan fara addressing din shi laifin da ake zargin Sori da shi na cin amanar kasa na kiran a zo a yi revolution to a fahimta ta
juyin juya hali
duk dan Najeriya nagari duk dan Najeriya nagari mai san Najeriya to ya kamata ibarranta kansa ma'ana yiwa abin da Shori yake kira bara'a
a masa bara'a mai tawaye
saboda kaga dukkanmu zaman lafiya da kwanciyar hankalin Najeriya to shine ci gabanmu duk sanda aka ce Najeriya ba ta da lafiya a bangaren tsaro to dukiya da rayukan al'umma za su shiga tashin hankali saboda haka ni matsayin kaina ina Allah wadai da wannan kiraye da shi Shore yake yi na cewa a zo a yi juyin juya hali saboda yanzu idan ka tsaya ka kalla a ragowar kasashe a duniya da ko Libya Libya sun kasance a cikin arziki nutsuwa da zaman lafiya amma kokarin wannan juyin juya halin gabaki ɗayan rayuwar al'ummar su ta shiga cikin tashin hankali har yau ba zaman lafiya
ya shafi ma kasashen Afirka tunda ai makamai sun balle sun shigo
sun balle to kaga ka dubi Syria ka gani to ni duk mutumin da yake da irin wannan ra'ayi na cewa a zo a irin wannan tarzoma a Najeriya to ni ban dauke shi dan kasa na garba
to mukalli dan barwar
take faruwa sai kuma dan barwar da take faruwa
ba sa mutunta umarnin kotu gwamnatin Najeriya
wannan abun akwai wasika da sanata tsohon shugaban kwamitin harkokin waje na America da wani dan member din Congress suka rubuta ambassador Najeriya a America suna Allah wadai da irin yadda Najeriya ake take haƙƙin bil'adama ake take haƙƙin ƴan jarida kuma ake kin bin oda kotu a ka'idar shari'a duk abin da kotu ta ce ko ba daidai bane to wajibi ne ga kowa
ibiyayya
ga wannan odar ta kotu ko ba daidai bace to saboda haka masu mulkin Najeriya suna batawa Najeriya suna a wajen kin biyayya ga odar kotu wanda su ma waɗannan ƴan majalisar American abin da suke cewa wannan abin ya zubar wa da Najeriya mutunci a cikin gida kuma yana zubar mata da mutunci a waje saboda haka mun yarda cewa abin da shawari laifi ne saboda haka amma doka ta bawa kotu dama duk irin kazantar laifin da ake cazarka da shi za a iya bada kai beli in aka gindaya ma sharadai kuma musamman a cikin sharadan da ake gindayawa kai da ake tuhuma da laifi ba za ka kara aikata wannan laifin ba ko kuma laifin da i kamata da shi i kama da shi to saboda haka su jami'an tsaro duk sa'ilin da aka zargi wani da ya aikata wani laifi aka ce ga kotu saboda su nasu su yi bincike ne da zarar ka kai mutum kotu to ya fita daga hurumanka kotu ce take da dama yadda za ta yi da shi kotu ce to abin nan to wannan kotu da take cewa a saki mutum su isaka ba daidai bane sannan kuma wannan darbarwa da aka yi a kotu labari yana ta madidi cewa an yi rigima da mutanen DSS da su mutanen Shawori sai an kama shi a kotu to mutane suna kallansa ta gefe guda biyu su ɗan DSS abinda suke cewa ba ma'aikacin su ko daya sun fitar da wannan sanarwa kuma idan ka tsaya maganar adalci maganar saboda Allah shi Shawori din nan mutanen da aka gani ana ta kokawa da su akwai clips din da yake nuna sun shigo tare da su cikin kotu mutanen sa ne ka fuskanta ko saboda haka kuma su waɗannan ƴan shawara mutanen sun ci a nuna ƴan DSS a nuna mutum ɗaya nasu
to mutanen nasu kwace shi zasu zugur da shi ake rigima da su
to wato wani abu za ka yi la'akari da shi wato su players a politics din Najeriya waɗanda suke taka rawa a siyasar Najeriya wato sun maida kotu kamar wajen wani wasan kwallo kamar yanzu mutum za a tuhume shi yayi almandaha ne ya saci dukiyar al'umma ko kuma ya aikata wani dirgegen laifi amma an tashi kan shi kotu sai kaga yayi tuntume man bandeji a wuya sannan an dora shi a kujerar guragu bana manta
akwai wanda ina dino malaye
akwai su dino malaye akwai irin su wannan mutumin na former spokesman din PDP wanda shi a stretcher Olusemetu to saboda haka to wannan kuma dramar su kuma NDSS ni a fahimta ta da wayansu da intelligence din su to kamar sun bari su saurare sun musu wayo sun bata musu suna a duniya kuma abinda nake son ci a wannan wayan ka fuskanta ko saurare din nan an tuhume shi da aikata laifi saboda haka ai menene za su zo su cika kotu su bari in ya koma gida su je su kama shi to lawyoyin ƴan saurare din nan mafi yawa ƴan gwagwarmaya ne da yawa wasu daga ciki to saboda haka abinda aka yi kawai an shirya drama a zo a nuna kamar ƴan DSS sai sun kama shi sun ci mutuncin sa domin ya samu sanfati ya samu tausayin al'umma kuma sun yi nasarar wannan
babu lokaci wani malam muzammil a gurguje saboda lokaci shin idan gaske ne DSS ba su shiga kotu ba yanzu yana hannun su a ɗaya kenan idan gaske ne ba su suka je kotu suka kama shi ba me yasa suka je suka ba wa shugaban alƙalai hakuri
kai kana ganin su suka yi abu
wannan tambayoyin da ake yi su ya kamata su
amsa
idan ba ku ne kuka yi ta bakin Femi Falana kuka yi invasion din kotu ba shi ya ce abduction din sa aka yi wannan ita ce kalmar da Femi Falana
amma Femi Falana fa shi ya tuka shi a motar sa ya kai shi har office din DSS
to wannan da
mu abin da muke
to ka gane su abin da muke fada shine idan ba su aikata laifin ba me yasa suka je suka bada hakuri sannan shi malami shi wannan ministan shari'a me yasa ya je wajen shugaban alkalai kwana biyu baya sannan malam muzammil ne da na kalli wannan abin wanzami ne baya san jalfa me ya girma mutumin kwamalai gwamnan jihar Kaduna El Rufai yayi amfani da irin waɗannan kalaman roti mi a meci cewa idan ba mu kafa gwamnati ba za mu samar da parallel government za mu samar da gwamnatin mu mai zaman kanta zan iya tunawa mai girma Muhammadu Buhari akwai lokacin da akai abin da ya fara a Egypt yace ya kamata al'ummar Najeriya su koyi da irin wannan juya halin da mutanen Egypt suka yi ka gane saboda haka shi a nan wajen kalmar da yayi amfani da ita kamar yadda dauri suke fada kalma ce relative abu
haka ne
zai iya yiwa revolution da yake fada ba wanda yake nufi bane wannan shine saboda haka a ƙarshe kalmomin da barista ya fada ina kan su ya kamata a ce yanzu ka dauke da suki sau hudu kotu ta bada biyan sa sau hudu a jere gwamnati ta kice
ma hukunci ne a kai shi a
masa ka gane ai ka dauki yanzu ko nan jihar Kano gwamna kotu kaje ta tabbatar da zabe ka kara zuwa kotu a Kaduna ta tabbatar da zabe amma yanzu kotu ta fito ta ce maganar sarauta a Kano a jinda a ajiye wannan abin ta gindaya sharada amma kwamishinan yada labarai na Kano ya fito ya ce wannan maganar ba haka take ba so dukkanin al'ummar da aka ce ba za a yi biyayya domin ita shari'a kotu ita kadai ce last word na komawaye
a
cikin ƙasa in ba za a yi biyayya ga doka ba to fa al'umma za mu tsinci kanmu a halin da ba ma
ci Allah ya kyauta balaje ga comrades shi ma ya suka ne mana batun rikicin shauri ya ka kallon nan batu kai ma
na farko dai gwamnatin shugaba Buhari tana jawo kanta raini a idan wani bangare a wannan ƙasa misali an samu mutane waɗanda suka aikata laifuffuka manya-manya a ƙasar nan wanda aka sake su aka bada bailin su amma kuma an rike waɗansu mutane da suke wani bangaren wanda kotu ta bada bailin su ba a sake su ba misali akwai da suki in ka kalli irin waɗannan mutanen kotu ta bada bailin su dan me su ba za a sake su ba amma aka zo aka kotu ta bada bailin dan Kano ka kalli ka dora laifin dan Kano a mizani ka dora dan Kano ka dora laifin da suki a mizani ka kalli laifin dan Kano idan ka tsaya ka auna babu haɗi idan ka dauko laifin wannan bawan Allah shi sore shi ma in ka auna babu haɗi amma dan Kano an sake shi amma buda ne hanya ya tafi yayi tafiyar sa ba tare da an kama waɗanda suka zo kotu suka mai garanto ba sannan shi wannan dan tan duniya saboda da duk duniya ake magana sa bayan wannan mummunan lafazin da ya fito yayi wanda kai tsaye magana ce duk wanda yake kishin kasa ba zai goya masa baya a cikin wannan magana ba amma yanzu an fito an ce case din sa ma gaba ki dai an dawo da shi office din Attorney General to kaga irin wannan
amma akwai wani abu daure boye a ciki
da akwai boye mana akwai kana ina ko case din goje aka dawo da shi office din Attorney General ka kara jin magana ta riga ta wuce to saboda haka mutukar za a bada bailin sore aka bada bailin dan Kano to ya kamata a saki da suki saboda su ba ƴan ƙasa ne kuma ba haka ba gwamnatin shugaba Buhari tana jawo kanta raini a wani bangare na ƙasar nan
kuma ga wani abu da yake tayawo da mutane hankali yanzu ƴan IPOP din suna attacking din jami'an gwamnati a ƙasashen
wato ina so ka gane wani abu malami Zamilu shi shugabanci gabaki ɗayan sa in aka sauka a doro na adalci to ba za a taba samun yadda ake so ba idan gwamnati aikin ta ne karya umarnin kotu ba ta bin umarnin kotu to kamata yayi a ce ba ta bin umarnin holistically dukkanin ƙasa amma bangaren wasu ƙasa wanda masana da dama suke zargin cewa ana shayin su idan suka zo suka takka wata ta'asa a ƙasa kai tsaye gwamnati za ta bada bailin su saboda ana gudun maganganun su amma bangaren da aka raina shine za a zo ana yin irin wannan to saboda haka jigon ci gaban kowace irin ƙasa a duniya shine adalci Allah ya ji kan dan masani yake cewa behind every crisis in the world is injustice saboda haka mutukar gwamnatin shugaba Buhari ba za ta tsaya ta kalli irin waɗannan abubuwan ba yanda ya kamata ba za ta taba siyawa kanta mutunci a idan bangaren da ake nuna wannan setback din sannan kuma a bangaren da ake mara musu wannan abu saboda ba za su daina yin wannan abun ba ne kenan kar ka manta kwanakin bai akwai wata kungiyar rabawa da ta fito ta ce bayan an saki dan Kano an buda ne hanya ya gudu ta fito ita ma ta fara maganar a raba kasa ka gane saboda an san cewa in suka fito suka yi suna da lauyoyi suna da wayewa suna da sun san kansu suna daukan kansu a mazaunin mutane ba su daukan su a mazaunin dabbobi ba shi yasa a koyaushe idan matsala ta suke ake tsayawa abu dokar kasa amma in matsala ta mu ce sai a yadda aka ga dama saboda ana nuna mu ba mu san me muke ba
na jibarin sa yana ta dago hannu yana so ya ce wani abu akan wannan batu kafin mu je ga doctor mu kalli batun border
to wato abin da nake son ce dangane da dauki issue din wannan sawore zuwa office din mai girma Attorney General. To wato abinda zamu yi la'akari da shi ba wai rashin adalci bane a cikin wannan maganar. Doka Constitution din Najeriya, prosecution power, power ta gurfanar da duk mutumin da ake zargi ya aikata laifi, to ta Attorney General ce, ministan shari'a ko kuma commissioner shari'a. Kuma wannan power din shi yake delegating din ma power din, kamar yanzu a su DSS da EFCC da kuma irin su ICPC, to shi ya dan buncinan musu power dama da za su iya kai wanda ake tuhuma da laifi kotu. To saboda haka doka kundin tsarin mulkin Najeriya sai ya bawa office din ministan shari'a ko commissioner shari'a dama kowace irin shari'a ake yi ka fuskanta ko zai iya shiga ya kwace ta daga office din sa a ci gaba da gurfanar da mai laifi. In kuma ma iga dama akwai abin da ake ce masa noli prosequi. Noli prosequi din nan shine idan ya ga dama yana ganin cewa maslahar al'umma za ta fi kyau wannan shari'ar da ake yi a daina ta, to doka Attorney General kadai ta bawa wannan dama, shi kadai kuma duk duniya yake da wannan damar. Har a Kano an taba exercising din wannan noli prosequi. Akwai yarinyar da aka zargi ta kashe mijinta da abokanansa su biyar, ta zuba musu shinkafar bera. Saboda haka a lokacin gwamnati ta ga ba ta son ta ci gaba da bin wannan shari'ar, saboda haka Attorney General na Kano State ibada wannan order a je a enter din noli prosequi. To saboda haka zaka kalla a tsarin shari'a we cannot say directly
kai tsaye ba za mu ci
yawa, saboda duk lauyoyin gwamnatin tarayya a karkashin Attorney General suke. To saboda haka akwai yiwuwar cewa wannan abun da DSS ake zargin sun kama tsohore, to yana ba Najeriya bakin jini a duniya. To bari yanzu a karbe shi daga hannunsu daga office din commissioner ministan shari'a a ci gaba da gudanar da shari'ar. Saboda haka kaga ba yadda za a yi a ce lauyoyin gwamnati wanda ake zargin ya aikata laifi, tunda kaga aka karbe shi daga hannun aka je aka ajiye shi a prison, ba yadda za a yi a ce lauyoyin gwamnati an yi kokawa da su wajen cewa ba za a tafi da shi.
Idan na fuskanci barista babban dalilin daukewar saboda ana gudun hargitsin waɗansu mutane, kaga in haka ne wannan damar bata samar da adalci game da sauran mutane ba, kamata a ce wannan damar ta yi aiki akan da suki ba wai akan wanda ake gudun mutanansa ba.
Allah ya kyauta. Abubuwan namu da yawa gashi ba mu da lokaci, bari je ga doctor. Tsawon lokaci kana iya ga cikin waɗanda kuka yi tawa kun fa baki akan boda rufe boda kun faɗi alfanunsa, kun faɗi rashin alfanunsa. Kuma ga yarjejeniya da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sawa hannu da kasashen Afirka, ta kowane dan kasa kowace Afirka zai iya shiga cikin kowace kasa ya kasuwancinsa yadda ya kamata. Kuma daga bayan shugaban kasa ya rufe bodarsa ba shiga ba fita. Kwanan nan kuma ko kuma ce zuwan sa Egypt shekaran jiya sai muka ji a tun yayi wani jawabi cewa nan da January duk dan Afirka zai iya shiga Najeriya.
To abinda zan yi tsokaci da shi a nan wajen shine idan ka kalli yarjejeniya ta tsakanin kasashen da ake cewa ECOWAS da ake fada West African Countries gaba daya, dama su ai akwai wannan yarjejeniyar a tsakanin su cewa zaka iya shiga, akwai adadin kwanakin da zaka yi, baka bukatar visa. To amma idan ka kalli shi wannan abin da shugaban kasa ya fada cewa dukkanin wani dan kasa da yake a Afirka daga watan January na shekara ta 2020 zaka iya shigowa Najeriya. To idan ka kalli wannan abin sai ka ce kwan gaba kwan baya. Ka rufa boda yanzu kuma ka ba da dama duk wanda yake son zai shigo Najeriya in a Afirka yake zai shigo kyauta.
Kuma shigo wannan ba shi kadai zai kafi
ba lalle shi kadai zai shigo ba. So kaga anan wajen in ka kalli implication ko ka kalli tasiri ko illoli da yake tattare da wannan abin, na dai farko ita Najeriya shugaban kasa zaka dakile mana hanyoyin samun kudaden shiga, tunda in ka kalli yanzu India su America da makamantansu duk kasar da zaka je ka visa akalla zaka biya kudi a kudin Najeriya kimanin 100,000 wasu ma fiye da haka, banda idan ka shiga can kasar da abubuwan da za su biyo baya. Saboda haka ni ina kallo wannan abun da shugaban kasa yi ba shi ya kamata a ce yayi wa al'ummar Najeriya ba ko al'ummar Afirka gabaki ɗaya ba, ya koma ya kalli menene yarjejeniya akan ita wannan boda din, ya wannan maganar
ta su ECOWAS din cewa an yadda dukkanin kasar da take a cikin West Africa zaka iya shigowa Nigeria da kayan da aka yi su a kasar ka ta hanyar da ya kamata. So ni ina ganin wannan abin da aka yi akwai buƙatar shi minista na abin da ya shafi trade a kasuwanci da zuba hannun jari da makamantansu akwai buƙatar su kalli wannan abin kuma su bawa shugaban kasa shawara akan abin in har za a yi wannan to menene hikimar kuma ita rufe boda din an yi kon gaba kon baya visa kowa ya shigo ba visa mun kuma rufe boda wannan shine abin da zan ci
Allah ya kyauta amin barista
kamar abin da Dr. I faɗa wannan abin din ka kalle shi kon gaba kon baya ne idan ka tsaya kai la'akari tun a shekara ta 1948 bacin an gama yakin duniya to kasashen duniya gabaki daya sun tattaru waje daya sun draftin din wani kundi da ake kiransa International Charter on Human Rights wanda e spelling out din dukkan haƙoƙi da dan adam suke ciki to article 13 ka gade ko kamar ka ce sashi na 13 a wannan sashin ya bawa dukkan wani dan adam a duniya freedom of movement
damar yin tafiya
zirga zirga da kanan kaje nan kana da dama da ka wannan kowace kasa a duniya ka shiga kana da dama kowace kasa a duniya ka je ka zauna to wannan abin Nigeria tun waccan 1948 ta shiga cikin wannan yarjejeniya to saboda haka yanzu dan shugaban kasa ya zo ya faɗi abu ai abu ne dama da yake sananne da akwai shi kuma akwai kafin wannan akwai yarjejeniya tsakanin mu kasashe na Afrika wanda already a wannan yarjejeniyar har ma zai zamanto ka san yanzu kamar yanzu idan ka dauki European Union kasashen turai ai kasashe ne ba boda kawai wayar gari za kai ka sai ticket din jirgin kasa ka ganka a Italy in ka ga dama ma duk kasashen nan na turai a yau da gobe za ka iya zagaya
akwai tsaro tsakaninsu
akwai tsaro to saboda haka kaga idan ka tsaya kai la'akari dama wannan haƙoƙi ne da mu a matsayin mu na makota na ƴan uwan juna kuma wannan haƙƙin da ƴan Najeriya suke da shi ai zaka ce indirectly duk waɗannan abubuwan yana daga cikin abubuwan da ƴan Najeriya suke kuka na an take musu haƙƙin su na dan adam yanzu nan da Niger in zaka je kana karatu a wata makaranta ko makamancin haka hodels da zaka haɗu da shi Allah ne kadai isani to saboda haka muna fatan wannan takunkumin da aka sawo mutane na rufe bodoji ba da dadewa ba gwamnati ta cire shi
to Allah ya sauke da sun ce ba rana bare wata comrades ya ka kalli shi wannan batu na kalaman shugaban kasa Egypt
da farko dai na goyi da bayan maganganun da Dr. ya faɗa sannan a maganganun da barista ya faɗa na cewa takunkumin da aka sawa ƴan kasa takunkumin da aka sawa ƴan arewa dai ba ƴan kasa ba saboda masana a kasan nan da dama sun dade suna zargin matsalan nan ta rufe boda ba ta da alaka da shiryawa ko kuma ci gaba a doran da ya dace magana ce kawai ta siyasa da kuma kokarin karya wani bangare masana da dama suna kallon wannan abin ta wannan fuska bari mu baka wani misali kwanakin baya Zainab Shamsuna ministan kudi ta kasar nan ta fusto kai tsaye ta fada sakamakon rufe bodan nan da aka yi an samu hauhawar farashi na kaso 11.63 a daidai wannan lokacin sati ɗaya bayan fadar wannan maganar daga fadar shugaban kasa ya ƙara maimaitawa cewa wannan boda za a ci gaba da rufe ta ka dora a mizani na hankali da tunani shin a cikin fadar ka an fito an ce abin da aka aikata ya jawo dan kasa talakan kasa masifa dan ba su ba sannan kuma an fito an ce za a ci gaba da yin wannan abu ka tsaya ka auna ka gani me hakan yake nufi
amma shi shugaban custom ai kaji me yace kudin da ake tara
a jeli
wato ina so ka gane wani abu doctor shi shugabanci a ko ina ana yin shi ne dan ci gaban talaka da al'ummar kasa ba a yin
talakan aiki
ba magana talaka aiki bane talaka kullun fadawa yake cikin rami a kasan nan babu wani aiki da ake wa talaka kullun rate na talauci yanzu nan doctor ya gama fada kullun talauci aiki sannan kuma babu wata kasa da take kishin talakan kasanta da za a fito a ce sakamakon wani policy da gwamnati ta yi ya jawo hauhawa farashi a kasar sannan kuma shugaban kasar ya fito ya ci gaba da cewa za a ci gaba da yin wannan abu kaga babu tausayi da kyautatawa tsakanin shugaba da talakan kasa gabaki dai kenan
to Allah ya kyauta mu je ganna ga batu na kasar doctor yana daga cikin abin da ake zargin wannan gwamnatin ta shugaban kasa Muhammadu Buhari duk da korafe da ake cewa akwai abubuwan da sun ki tafiya yadda ya kamata musamman fannin tsaro ana ganin akwai shugabannin tsaro na Najeriya bangaren yan sanda bangaren sojoji bangaren da su sojan sama sojar duka gaba daya yawancin su ana ganin shugabannin su tenuwar su ko kuma zangon su ya kare ko kuma lokacin retire su yayi amma shugaban kasa ya kauda kai kuma an shigo next level
to wannan kawai ni abin da zan ce shine su barista ya kamata sai su kalli me doka ta ce shin ya kamata a matsayin ka na jami'in gwamnati shugaban yan sanda ko sojojin sama ko kasa kuma wani iri ne ya kamata a ce idan wa'adinka ya kare ya kamata a rika jan kafa ba dole wani ba tunda ina jin shi kansa burutai ina jin kamar kamar wa'adin sa ya kare
ya kare ya dade da karewa ba amma yanzu ai
to kaga ya kamata in dai doka ta ce idan wa'adinka ya kare ka sauka a dora wani
in kuma kai za
ka ya kamata ayi wannan idan kuma dokar irin ta kamar shugaban hukumar EFCC ne ai kaga da aka yi ta jan wannan da sanata lokacin su saraki sai shugaban kasa ya ce na bashi ya ci gaba on acting capacity an ta ja in ja wasu sun ce ai acting capacity baya wuce shekara daya shekara biyu ko wata shida haka aka yi ta tafiya saboda haka kamar dai maganar da barista ya dazu ya kamata Najeriya in dai muna son mu ci gaba wajibi gwamnatoci a rika biyayya ga dokoki idan doka ta ce in wa'adinka yanzu ka kalla a jihar Kano ina jin ba sakataren gwamnati ba shugaban ma'aikata na jihar Kano lokacin sa da ya kare wanda ya gabata ina jin shi ma sai da aka kara mai wadansu watanni ya kamata in dai da wadanda suka cancanta kuma sun kai matsayin to gwamnati ya kamata ki rika yin biyayya ga waɗannan dokokin wa'adin mutum ya cika a dakko wanda yake next to him a dora shi ba ai ta jan kafa ba kuma ga wannan abin ya sa makotan mu mazauna kudu suna zargin cewa ai waɗannan manyan mafi yawancin manyan jami'an tsaron ɗan arewa ne waɗanda za su ba ɗan arewa bane suna zargin shi yasa shugaban ƙasa yake jan kafa bai cire suburutai ba da abubuwa masu kama da
wannan kuma idan mutum ya sake akan kujera zai kin abin da ya kamata dan ya san kawai
da mama na ya kamata yanzu ya kamar shugaban hukumar haraji kaga shi da yake ma kusan ma ya raina ita gwamnati da ya tashi rubuta takardar sai ce ina sanar da ku wa'adina ya kare sannan lura da achievements din da nayi na tattarawa gwamnati haraji kudade da yawa da yawa ina son a sake appointment dina haka ya rubuta a cikin takardar ta sa saboda yana da uwa a gindin murhu so kaga duk wayannan abubuwan kaga shi ma ai anan din nan ka san mun yi magana akan sa haka ya ta jan kafa kuma ka tuna takardar da shugaban ina jin gwamnatin tarayya ya tura mai aka bashi cewa ya zo ya bayanin kaza da yi ba saboda yana ganin yana da wanda ya isa a gaban shugaban kasa tunda dan jihar Lagos ne kuma yayi irin ma'ajin kudi ba ma'ajin kudi ba ya rike irin ita wannan hukumar haraji a jihar Lagos so a karshe yawa lokacin wancan mai gidan nasa ya kamata gwamnati a rika biyayya ga dokoki idan ba a biyayya ga dokoki to fa shi talaka duk wani abu da yake sa rai zai samu to fa wannan abin ba zai iya tabbata
Allah ya kyauta barista kusan wannan batun akan ka yake magana yake ta doka mai doka ta ce me zaka iya karkare mana shi kafin mu je ga committee
to idan ka kalli section 9 subsection 8 of harmonized terms and conditions of service of officers of armed forces of Nigeria na shekarar 2012 zaka ga doka ce da take gudanar da yaya tenuwa din su shugabannin sojojin sama shugabannin sojojin kasa na ruwa ya kamata ta kasance to abinda wannan doka take cewa shugaban kasa zai nada waɗannan mutanen a abinda ba zai wuce shekara biyu ba idan wannan shekara biyun ta yi expire to shugaban kasa yana da dama da zai ƙara extending din wannan tenuwar wata shekara biyu saboda haka in suka yi to kowa kuma sai ya tarkada komatsan sa
eh tafiya
to saboda haka idan kuma ka tsaya kai la'akari Haji Muzammil akwai shi ka'ida na ma'aikatan gwamnati zaka ga kowane ma'aikacin gwamnati ana buƙatar kada ya wuce shekara 35 a service
yana aiki
sannan idan ya wuce wannan shekara ko kuma to su sojoji su ma wannan dokar shekara 35 ne zaka ga akwai waɗanda zaka ga an ba su dama cewa kamar yanzu alƙalan Supreme Court an ba su dama za su iya kaiwa har shekara 70 suna aiki court of appeal shekara 65 shine doka ta ba su dama to amma su sojoji shekara 56 ake so in ta wuce kai sallama ka koma gida ka huta
saboda karfi ya kare
abubuwa ne da watakila ake bukatar a kai ka daji da abun nan to idan ka tsaya kai la'akari su yanzu waɗannan manya-manyan sojojin namu da suke rike da madafin iko tun sun wuce shekara 35 din da doka kamar yanzu idan ka dauki Lieutenant General Buratai ya fuskanta ko yana daga cikin waɗanda aka dauka course ɗinsu da ake cewa na 29 sannan yayi shekara 39 yana aikin soja. Saboda haka yanzu ya ƙara shekara uku, ya ƙara shekara huɗu a kai. Idan ka ɗauki Air Marshal Abubakar, ka gane ko shi kuma memba ne na cadet court na military, wanda yanzu ya yi jonin ɗin aikinsa na soja a 1979. Saboda haka yanzu shekarar sa 40 yana aikin soja, ya wuce wannan limit din da shekara 5. To haka duk zaka ga lokacin aikin sa ya wuce. To saboda haka kaga yanzu wannan abubuwan indirectly yana ba wa Najeriya wani mummunan suna a fuskar mutanen duniya. Ko menene a ƙasa da take ƙasa ta demokaradiyya, ana dora shi ne akan doran doka da oda. Kuma kaga shi wannan ayyukan da ake yi, duk wanda ya shiga cikin irin wannan babban ofis zaka ce a cikin arziki da yalwa ike wanda zai fanta ma a ciki. To kaga fa wannan abu ne da aka saba doka. To akwai yiwuwar fa gaba kuma fa wannan abin ya zama matsala.
Tunda kana cikin ofis din abin da kace
albashi da aka baka, allowance da aka baka da makamancin haka. To saboda haka ya kamata ko mutum ma ce akai a ƙara ma lokacin ka, kai ka ce kaki, saboda consequences din abin da zai
iya biyo baya. Kamar a gurguje me zaka ce kan wannan batu?
Masu lura da al'amuran yau da kullun da dama suna kallon cewa waɗannan service chips din abin da yasa ake ta extending tenure din su, kamar yadda kwanakin baya da yanzu kuke cewa akwai DSS, akwai police, abinda police ai yana ɗaya daga cikin zargin da ake cewa waɗannan ƴan kama wuri zauna na fadar shugaban ƙasa waɗanda ba su da wani aiki sai zama su ba da umarni a gwamnati da ake zargi su ne suke ƙoƙarin a ƙara musu tenuwa. Sannan ka dawo ka kalli abin ta fuskar halin da ƴan ƙasa suke ciki a yanzu, ka kalli irin yanayin yadda harkar tsaro take lalacewa a wannan ƙasa. Yau da a ce waɗannan bayin Allah kasancewarsu a kujerar ana samun wani cigaba ne a harkar tsaro, za a iya cewa an bar su ne domin aikinsu don cigaban ƴan ƙasa, amma harkar tsaron a kullum ƙara barbarewa take. Dan canjin da aka samu a hukumar DSS ne da wanda aka fara samu kwanakin baya a police kan shi ma al'amura su fara lalacewa. Kasancewar me ya janyo wannan canjin a hukumar DSS? Ai canjin da aka canza shugaban hukumar DSS din ne aka kawo wani. Sannan ka dawo ka kalli tsari na biyayya wanda ake ce masa moral a gidan soja, wannan abin yana janyowa ƙarancin biyayya tsakanin shugaba da na ƙasa. Masana ma da dama suna ganin cewa wannan abin ne yasa su kansu sojojin suka kasa aiwatar da wani abu a filin daga, domin idan kayi abin da ya dace baka tunanin cewa zaka ci gaba, domin waɗansu mutane sun tsaya a gaban ba yadda za a yi ka motsa.
To Allah ya sauke kamar sai ke sallama da wasu ruku ka fita da fitaka.
Assalamu alaikum
masu kasan zargin da nake yi hana ta kuma riga jikinsa kawai nake kalli
a tajiri ne,
hanya kuwa
a tajiri ne,
hanya
ka kamar dio doctor kai ka kamar din ka
kai ai ni da ma can kamar ne
ai ni kallan su
shikenan kuma shikenan doctor ya dawo ni ba zan yi balaguro
Allah da wannan mun aje kamar din kamar din ka ga riga da
gura. To barista wai me doka ta ce akan zama kamar din?
To ga barista
ko da ke shi ba kamar din bane, na gan shi wannan kai haka
mu inda muka san kamar
din, amma duk kowa ya kanna aya san kamar din
yar
riga ga tana kamar ta Tony Blair.
To shi ai kamar tsantsaye ni aka san shi da shi,
amma kuma ba
amma kana gani ni fa doctor kana fata saka kalla ka san
ya
ya fito da ka daga kasashen turai
ma wannan
fata saka kalla ka san
motar da aka shimfida a waje kuma
bar wannan ku ai next level bar wannan mu dai karaba ci har yanzu ba kamar da kamun
babu wani abu sai amanar Allah ya dawo
da ba ya ce
sai maka bayani ya je Abuja jan sati uku
kuma ba san waje gani ba
shine ai bari sai
ka bar sai je gani ko Aisha
a bari ai ina jin ya je lallashi ɗan su wannan me yake suna da Allah wannan ɗan nefa din nan naka
da last
ɗan discuss da game
game kaza mutanen sa ne
su mai sun da daga yaji
amma ya ce an kara kudin wuta shi kansa
an ya ka ni na dauka zai ce an kara ya ɗansa kudin makaranta
Allah ya ce
jami'o'i su ma ana
kashe ne, ga shi ma bamu tattauna abun ba
wannan da sati mai zuwa din Allah ya naji an ce shi shugaban jami'ar professor Yahuza Bello sun ce za su kara kallon wannan abun.
To
haka dai aka ce amma ya kamata sati
ai da ba bajan ku ne ku ne malamai
sati mai zuwa ya kamata wannan kullun boyan ya kamata a warware shi mutane.
To ai doctor yanzu mun baka assignment kafin sati mai zuwa kai mara bincike akan wannan dama gidanku ne.
To Allah ya kai
abba Haruna ya tsadaga min hannu
gaskiya
dole ba su haru sai nabi sallama a madadin shi doctor Abdulsalam Muhammad Kani da barista Umar Usman Dan Baito sai kuma Kamar Bello Basi. Abba Haruna Idris a kullun yakan sarrafa na'ura domin sadarin da ku. Muzammil Ibrahim ya kasance nake cewa wassalamu alaikum.